This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 matsakaicin zango. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin gabatar da shirin na yau Laraba 6 ga watan Janairu shekara ta 2015. Shugabar asusun bada lamani ta duniya da ke ziyara aiki ta kwana 4 Abuja ta ce matakan da bankin yake dauka yanzu na inganta rayuwar al'umma kasashe masu tasowa sai dai kwararru a fannin tattalin arzikin Najeriya na bukatar komawa kan abin da take da shi a cikin gida.
Dangane da abin da ya shafi noma, ma'adanai, tattaro ƴan ƙasar nan da ake da su, a yi amfani da basirar su da ƙarfin da Allah ya ba su wajen koya masu abubuwan da ya kamata wajen gina tattalin arzikin Najeriya.
Fannin harkokin siyasa kuwa jam'iyyar PDP da ke bayyana goyon bayan yaƙi da cin hanci da rashawa, wadda a ce wata shi ya sa mata kafa hukumar EFCC, ta bayyana dalilanta na ƙorafi kan kama kakakinta na ƙasa.
Ai, babu wanda zai ce mata an same shi da laifi, ai kotu ne take da wannan hukumi. Mu jira mu ji kotu me za ta yi. EFCC ai ba kotu bane.
Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya a yau, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya zayyana hanyoyin da zai bi wajen dakile yawan kashe-kashe da bindigogi a ƙasar, yayin wani jawabi mai sosa rai da ya yi ma Amurkawa jiya Talata, inda ya ce mutane na mutuwa kuma kullum akan ba da hujjoji marasa gamsarwa na dalilin kasa ɗaukar matakai. Obama, wanda ke jawabi a ɗakin gabas na fadar White House, zagaye da waɗanda harbin bindiga ya shafi rayuwarsu ta hanyoyi daban-daban, da waɗanda aka kashe musu ‘yan uwa da bindigogi, da ƙungiyoyin rajin takaita wanzuwar bindigogi, da kuma ‘yan majalisar dokokin Amurka, ya caccaki majalisar tarayyar Amurka saboda kasa amincewa da kafa dokar gindaya tsauraran matakan takaita wanzuwar bindigogi. Yana mai kiran 'yan majalisar tarayyar Amurka da sauran Amurkawa da su yi ƙarfin hali su ɗau ƙarin matakai. Kowace shekara harbe-harben bindiga na laƙumi rayukan Amurkawa sama da 30,000 ta hanyoyin kisan kayan kan mai uwa da wabi da masu kashe kansu da tashe-tashen hankula a gidaje da dai sauransu, a cewar fadar White House. Mu ne kaɗai ƙasar da ta ci gaba a doron ƙasa wadda ke fuskantar irin wannan mummunan tashin hankali akai-akai, a cewar shugaba Obama, wanda ya ƙara da cewa haka bai faruwa a sauran ƙasashen da suka ci gaba, kai ko kusa haka ma bai faruwa. Da daren ranar Litinin, fadar White House ta bayyana abin da ta kira matakai na aiki da hankali da Obama zai aiwatar ta amfani da ikon sanazar taswa, wanda zai yi ba tare da amincewar majalisar tarayyar Amurka ba mai rinjayen ‘yan Republican, wadda a baya ta yi ta kin amincewa da tsauraran matakan dakile wanzuwar bindigogin. Matakan da shugaban ƙasar zai yi gaban kansa wajen ɗaukawa za su buƙaci ƙarin dillalan bindigogi su mallaki lasisi, kuma ƙarin masu niyyar sayan bindigogi su fuskanci tsauraran tantancewa. Matakan za su kuma ƙara jaddada dokokin da ake da su a yanzu, da kulawa da masu motsuwar hankali, da kuma faɗaɗa nazari kan fasahar rage haɗarin bindiga. Wannan batu ya janyo zafaffar muhawara tsakanin Amurkawa. Masu sukar matakan na cewa ba za ta daƙile koko ba za su daƙile kashe-kashen da ake yi da bindigogi ba a ƙasar, kuma hakan yin karan tsaye ne ga gyara ta biyu ta kundin tsarin mulkin Amurka, wacce ta halatta wa Amurka mallakar bindigogi.
Jiya Talata, hukumomi sun zakulo gawarokin ‘yanci ranar aƙalla 36, ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya ci su nesa da gaɓar Turkiya, bayan da jiragen ruwan da ke ɗauke da su suka tantsire sanadiyar tangaɗin teku. yayin da suke kokarin isa tsibirin Lebros na kasar Girka a cewar jami'ai da rahotannin kafafen labarai an ceto 12 daga cikin 'yan ciranin ba tantance adadin jiragen ruwan da suka nitsa sanadiyar iskar da kan auku a wannan lokaci ba to amma kafar labarai ta Dragon ta ce abin ya shafi akalla jiragen ruwa biyu an tsinci gawarokin akalla 24 a gabar gundumar Afriyakil yayin da sauran kuma aka tsince su a gabar Dikili wani wurin shakatawa mai tazara kilomita kimanin 50 daga Ayerlik wannan hadarin wanda ya fi muni cikin hadarurukan da aka samu rahotannin aukuwarsu a yankin Aegean a shekara ta 2016 ya faru ne a daidai lokacin da Turkiya wato tarayyar Turai ke matsawa Turkiya lamba ta dakile kwararar bakin haure kan iyakokin don a saka mata wato a saka mata da tallafin kuɗi
wani sojin Amurka ya mutu sannan wasu biyu kuma sun samu raunuka jiya Talata yayin wata fafatawa a lardin Helmand na kasar Afghanistan inda mayakan Taliban suka fadada harkokinsu a baya-bayan nan Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka sun ce rukunin dakarun Amurka na musamman su ne ke wani aiki daura da birnin Marja inda aka yi wani mummunan fada cikin makonnin baya-bayan nan. Sakataren yada labaran Pentagon Peter Cook ya gaya manema labarai jiya Talata cewa an bude ma sojojin Amurka ne wuta yayin da suke gudanar da atisaye da horo da kuma koyar da dabarun yaki ga takwarorinsu sojojin Afghanistan na musamman. An tura jirgin sama mai saukar ungulu ya kwashi waɗanda suka samu raunuka to amma sai kasa tashi daga Marja din bayan da wani makamin da aka harbo yadda rakan wata katanga kamar dai yadda wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya ma muryar Amurka bisa sharadin sakai sunansa ya ce har yanzu jirgin sama mai saukar ungulun na Marja inda yake kokarin kwasar waɗanda suka samu raunuka wani jami'in kuma kanar din sojin Amurka Michael Lohan ya sha shaidawa muryar Amurka cewa ba harbin jirgin aka yi ba a cewar wani babban jami'in kuma na ma'aikatar tsaron Amurka tsananin barin wuta ya hana jirgin sama mai saukar ungulu na biyu sauka Marja na ɗaya daga cikin yankunan lardin Helmand da ke ƙarƙashin ikon Taliban Taliban ta kwashe wata da watanni tana matsa lamba ma wannan lardin da ke kudu inda ake yawan noman fulawoyi. Goma daga cikin lardunan Helmand guda 14 au sun fada hannun Taliban au ba su da fayyacaccen matsayi a yakin da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da mayakan Taliban.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta ce tana kan binciken wasu sabbin zarge-zarge na lalata ƙarfi da yaji da kuma cin zarafi da ake ma sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar. Tawagar wadda ake kira MONUSCO a taƙaice bata bayyana dalla-dalla zarge-zargen ba a bayanin da ta yi a jiya Talata. To amma ta ce wasu jami'an asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana da wasu da abin ya shafa. Waɗanda duk 'yan mata ne kuma suna taimakonsu da jinya da kuma kiwon hankalinsu. Labaran duniya kenan kuka saurara. Shugabar asusun bada lamani ta duniya Christine Lagarde ta gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari jiya a ranar farko ta fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu da ta kai kasar inda ta bayyana cewa matakan da asusun ke dauka zai inganta rayuwar al'ummar kasashe masu tasowa. Bayan ganawarta da shugaban kasar ne ta kuma yi hira da manema labarai wakiliyarmu Madina Dauda ta halarci zaman ga kuma rahoton da ta hada mana.
But things have changed in a more complicated way. The source of revenue for the government of Nigeria, which
Haƙiƙa lamura sun canza ta hanya mara dadi. Inda babbar hanyar kudin shigar Najeriya wato man fetur farashin sa yayi ƙasa da kusan rabi. Don haka wani babban abin damuwa ne. Shugabar hukumar lamuni ta duniya Christine Lagarde ke magana bayan ganawa da shugaba Buhari a ziyarar wuni hudu da ta kawo nan Abuja.
We discussed the challenges ahead. stemming from the oil price reduction.
Lagarde ta ci gaba da cewa mun tattauna batun raguwar farashin man da shugaba Buhari da hanyoyin natsuwa wajen tafiyar da lamuran kuɗi don biyan buƙatun ƙaruwar yawan mutane ta hanyar matakai na dogo da gajeren zango. Hakan kuma zai yi nasara ne ta hanyar gano hanyoyin samun kuɗin shiga na cikin gida.
Requires that revenue sources be identified in order to compensate the shortfall resulting by the oil price decline.
Shugabar ta ƙara da cewa bata zo Najeriya ne don zantawa kan bada lamuni ba, amma tana goyon bayan hanyoyin tattalin arziki da za su samar da kuɗi don gudanar da kasafin kuɗi. Wani ɗan jarida ya tambaye ta me yasa ƙasashe masu tasowa ke ƙara talaucewa akan ƙa'idojin hukumar bada lamunin.
If I may say, I think that you have a slightly outdated view of the island.
Lagarde ta ce ɗan jaridar na maganar shirin hukumar a da ne ba yanzu ba. Ta ce tunda ta hau kujerar wannan lamari ya canza ga ƙasashe membobin ƙungiyar 198. Hukumar kan ba su shawari ne kan lamuransu na tattalin arziki a shekara, inda mukan tsage musu gaskiya ba don daɗaɗa musu rai ba. Haka nan muna ba wa ƙasashe shawari ƙwararru na inganta tattalin arziki.
The lending that we provide because nobody else is prepared to.
Na ƙarshe shine bada lamuni bisa ka'idoji kuma ba shi ya kawo ni ba yanzu. Masana tattalin arziki irin su El Harun Muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha na ganin wannan tsari na samun kuɗin shiga shine mafita.
Dangane da abin da ya shafi noma, ma'adanai, tattaro 'yan ƙasar nan da ake da su, a yi amfani da basiran su da ƙarfin da Allah ya basu wajen koya masu abubuwan da ya kamata wajen gina tattalin arzikin Najeriya. Waɗannan abubuwa guda uku babu abin da ya fi su. Mutane, human resource, an watsar da mutane a Najeriya, ba a ba su muhimmanci. Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe a duniya inda ake samun leburanci a banza. Ka ini gaba ɗaya a baka naira 200 ko 300. In gwamnati tana da hikimomi da dubaru, ya kamata a zo a fitar da tsari na musamman dangane da mutanen da muke da su, na birni da na ƙauye, tun daga wanda ya yi primary zuwa wanda ya gama jami'a, da wanda ma bai yi karatun ba. Akwai sana'o'i bila adadin wanda za a iya ɗora su a kai su ba da gudunmuwa wajen gina tattalin arzikin Najeriya ya zama nan mafi ƙarfi a nahiyar Afirka gabaki ɗaya.
Za a jira a ga yadda gwamnatin Najeriya za ta bullowa samun kuɗin gagarumin kasafin kuɗinta na naira trillion 6 da alamu dai IMF ɗin sai ta shigo da kuɗi koda ta bayan fage ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ana turka turka saboda kuɗi, daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi.
To, daga harkokin tattalin arziki kuma sai siyasa, inda hukumar EFCC ta gayyaci kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa Olusegun Metu bisa zargin sama da faɗi da dukiyar al'umma. Wakilin Hassan Maina Kaina na da ci gaban rahoton.
Cikin wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannun sakataren jam'iyyar na ƙasa Farfesa Adewale Oladipo, jam'iyyar PDP ta buƙaci hukumar EFCC da ta gaggauta sako mata kakakinta Mr. Olusegun Metu da ake zargi da halasta kuɗin haram sama da naira miliyan 2. PDP ta ce kame Olusegun Metu bai zama ta da mamaki ba, ina kai la'akari da irin barazanar da ta ce ya ta fuskanta daga APC da ma gwamnatin tarayya, da PDP ta ce ta shiga ruɗani da kuma ke ƙoƙarin rufe bakin 'yan adawa. Na tuntuɓi mataimakin kakakin jam'iyyar PDP na ƙasa Barista Abdullahi Jalo kan wannan kame.
PDP ta shafa dan matsayinta akai cewa lalle lalle muna goyon bayan hana cin hanci a Najeriya. Shi na Olusegun Metu ga kansa da aka yi abinda ya kamata, kowa ya sani cewa in an kama mutum ya kasa kai shi kotu kada shi ga awa 24. Ai, babu wanda zai ce mata an same shi da laifi. Ai, kotu ne take da wannan hukumi. Mu jira mu ji kotu me za ta yi. EFCC ai ba kotu ba ne, maganganun cikin gari kuma ba kotu ba ne, ai akwai ɓatanci. Mu jira mu ga kotu me matsayinta.
Amma Barista, shi National Secretary ya ce wannan kama Olusegun Metu da aka yi bita da kulli ne, me za ka ce akan wannan matsayi na sakataren jam'iyyar ku na ƙasa baki ɗaya?
To, ai ba zai yiwu yana faɗan wani abu, ina faɗan wani abu ba, Hassan Maina Kaina. Tunda an kai Olusegun Metu kotu, na tabbatar kotu za ta yi adalci, za a ji matsayin kotu. So, ba na son ya faɗi magana shi Profesa Wole Oladipo, ni in faɗi wani magana daban, tunda ni ina ƙasa za ba zai zama na abu mai kyau ba.
Ita dai gwamnatin tarayya ta sha jaddada cewar yakin da take yi na cin hanci da rashawa a ƙasar irin na kan mai uwa da wabi ne, inda koda a baya kaɗan sai da shugaba Muhammadu Buhari ya ce kar kowa ji tsoronsa, amma duk wanda ya sanya tafka aika-aika to ya kuka da kansa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To bari kuma manufi jihar Adamawa Najeriya inda aka kama hanyar zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin waɗansu masu ruwa da tsaki bayan wani zaman sasantawa.
Na yi kusan mako biyu ba na karfashi da gidana ina daji nan ba arduna bin je gidansa ba. Ni an ci gona na haka an kewaye shi kamar titi mota wancan yara ne a ci a yi haka a yi haka a yi haka.
To sai dai kuma a wani yunkuri na magance wannan matsalar ne ma ya sa yanzu haka kungiyoyin manoma da kuma na makiyayan yunkurowa a jihar Adamawa inda ma aka soma gangami da kuma tuntuɓar juna tsakanin ɓangarorin biyu yunkurin da yanzu ma ya soma kawo natija. Yayin wannan gangami ne ma mataimakin sarkin manoma Alhaji Saidu Halidu ya ko bayyana muhimmancin manomi da kuma makiyayi ga cigaban ƙasa wanda ko ya ce dole a keke zuciya nesa.
Ka zama tsakaninmu a matsayinmu mu manoma gaba ɗaya da makiyayi da wanda ke shuka iri ko hatsi ya tsira don saboda mu magance matsaloli da ake samu musamman ma na barna da ake samu ake yi a gonaki wanda zan ce alhamdulillahi an ɗau mataki masu kyau wanda har an zauna mun yi kusan abubuwa kamar da jejeniya tsakaninmu wanda ya shafi yadda za mu tabbatar cewa dazuzzukanmu ba mu da matsala ko kaɗan wanda ya kama ga yadda ake kiwo da rana ya kamata a yi ba da dare ba duk wanda zai kiwo da dare barna ne.
To sai dai kuma shi ma nasa jawabin shugaban kungiyar Tabitar Fulako Alhaji Abdul Ali ya ma fara ne da bada baki ga manoma bisa abubuwan da suka faru.
Bangaren manoma ina mai baku haƙuri don Allah ya baku haƙuri. Abinda za mu yi a wannan tafiya dole ne mu tabbatar da gaskiya da adalci a wannan tafiya bisa ga irin fadace-fadace da wannan ya taba wannan da sace-sace wannan ya taba wannan ya taba wannan ya sa muka kafa Tabitar Fulako jundi jama'a da masu tit. Ai duk mu Fulani ma muna da gonaki tun da barna bakin suke yi me yasa basu shigo na kinmu ba ba wani wanda bai san yaron sa mai laifi ba sai dai kiyayi.
Kamar Adamawa ne jihar Taraba ita ma ta sha fama da tashi-tashin hankula tsakanin makiya da manoman. To ko shin ya za a sha kan wannan lamari a Taraban? Honorable Abace Ibrahim Baba wani mai fashin baki ne a Jalingo fadar jihar na ko ganin dole ma gwamnati ta tashi tsaye.
Shi manomi ya sani ba yadda zai yi tafiya ba makiyayi, shi makiyayi ya sani ba yadda zai tafi dole sai da manomi, amma kuma ya za a yi a samu wannan sai an samu zaman lafiya.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 12:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu leƙa jamhuriyar Nijar mu ji wainar da ake toyawa a shirye-shiryen zaben ƙasar mai zuwa. Jama'a masu sauraro masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yaƙin neman zaɓe ya kankama gadangadan a jamhuriyar Nijar ana kusan wata ɗaya da rabi kamin ƴan ƙasar su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe domin su zaɓi shugaban ƙasa da kuma wakilansu a majalisar dokokin ƙasar. Sulai Mumini Barma ya aiko mana da wannan shimfiɗa.
Yanzu mun yarda da cewa ba su san zuwa zaɓe ne, so suke lokacin zaɓe ya wuce a ce a manda Alhaji Isu Mahmud ta ƙare kenan dole ya sauka da kan kargan mulki. Ta ji nihinsu. To mu ko ba za mu taɓa yarda da wannan abun ba.
Za mu tahiya zaɓe kuma za mu tsayi-tsayin daka domin a yi zaɓe cikin gaskiya domin karin ba za mu yarda ba ƙuro'inmu a sace su. Kuma za mu ɗaukan matakai wanda ba za mu yarda a yi sata zaɓe ba. Wanga zaɓe abinda muke shiga abinda muke gani insha Allahu wannan gwamnati babu zancen ta zarce wurin shi.
Irin yadda ɓangarorin siyasar ƙasar Nijar ke soke-soke manufofin juna kenan da zummar samun yardar 'yan ƙasa akan maganar zaɓuɓɓukan da ake sa ran soma gudanarwa a watan gobe. Lura da yadda 'yan siyasa suka maida shirye-shiryen zaben na 2016 tamkar an kaddamar da yakin neman zaɓe ya sa hukumar zaben ƙasar wato seni a watan Nuwamban da ya gabata jan kunnuwan 'yan siyasa da su dakatar da wannan yunkuri da ya saba wa dokokin Nijar. Sai dai abin tamkar ana magani kai yana ƙaba.
Shekara biyar ba abin da suka aikata na azo a gani, babu wani aiki wanda suka ma yawancin al'ummar Nijar. Ba abin da suka maida gaba kan shi sai cin hanci, sai rashawa, sai kwasa kuɗin ƙasa suna sa aljihunsu. Yau ƙasar nan kowa ya san akwai matsala. duk wanda shekarkana ya sa tsanza to ba za ya yiwa ba ko na san na imani talakawa Niger su zabe su
Allah shi kai mana lokaci isu yayi takara da su ai kuma ya kabra musu kai ai ba baga baki bane mutanen Niger suna nan sun ga abin da Usman ya zama shugaban kasa sun ga zaman da Hamman ya zama prime minister sun ga zaman da Sani ya zama prime minister sun ga zaman da Isuhu yake yi abin da Isuhu yake yi a cikin kasar nan a gida da waje a yamai da kauyuka
tarihin zabubukan jamhuriyar Niger ya nuni da cewa zabe bai taba zama wata silar tashin hankali tsakanin jama'ar kasar ba sai dai kuma wannan karan ƴan kasa sun fara jan hankulan ƴan siyasa ganin yadda ƴan magana suka ce sani sanin hauka sub da miyau
ina jin hankali ƴan siyasa dan Allah dan Annabi mun ga dan Allah dan Annabi mun ga shi da wannan su kasa yin samu cikin rudani cikin kasa wanda Allah ba shi da sha Allah ya gaya zabe wanda yake so sai hakuri da Allah ni zabe tsakani da Allah annabi wanda Allah ya ci ai dai adalci muke fata mu dai
ni dai abin da nake so ga talakamu na yau da su gane da cewa abin da duk suke yi su hankalta su diba su ga wanda kake so shine kake jiwa haka jiwa ma qura'a wanda dai ka san da cewa ko kana kuka ne kafin ma kai kuka mutanen nan ya san matsalolin ka
to mu ƴan kasa muna gaida dai sai ni ƴan siyasa da ƴan opposition da ƴan majority din da Allah muke tambayar su su tsaya a yi zabe tsantsan wanda Allah ya ba sa'a ya samu wanda bai samu ba kuma ya taimaka ma wanda ya samu din Niger ta tai gaba cikin kwanciyar hankali
a ranar 30 ga watan Janairu nan ne za a kaddamar da yakin neman zabe a hukunce sannan a rufe a karfe 12 na daren 19 wayewar 20 ga watan Fabrairu
Ranar 8 ga watan jiya mun gabatar da shiri kan siyasar Niger din inda muka zanta da Farfesa Bube na Maiwa dan asalin kasar Niger din wanda ya kai ziyara kasar tasa ta haihuwa na tsawon wata 3 daga Senegal inda yake karantarwa a Jami'ar Anta Diop ga kadan daga cikin hirar da muka yi da shi a shirin na ranar 8 ga watan Disamba
me zaka ce dangane da yankin fadin albarkacin baki daga ƴan kasa da kuma su ƴan hamayya
eto a duka dai ne irin abin da na gani akan gaskiya yau ɗan ƙasar Niger tana nan suna jiran wannan jam'iyya wadda take rike iko ta cewa da kamar bata barkata musu wani abin kirki ba suna jiran cewa da su juyar da su na ji su ma'aikanta suna wani ikirari suna faɗin wai za su wucewa tun zagaye na farko wannan ikirari ne kawai na kamfani ba gaskiya ba ne jamhuriyar Niger akwai tarihi na zaɓe inda ba a da wannan jam'iyyar siyasa wadda za ta cewa za ta hutuwa tun zagaye na farko ta wuce sai dai kuma in wata dabara gare su can wadda ƴan Niger din ba san da ita ba ina nufin ni wato kamar irin yadda aka yi a jamhuriyar Guinea irin yadda aka yi a Cote d'Ivoire ko irin wadda aka yi Mali da Burkina Faso wato cewa da sakamakon zaɓe suna da shi tare da wasu kamar abokansu na kasashen turai suna da shi da za su zo su na'urori kawai abin ya hutu masu amma muddin ya zamanto zaɓe ne na ɗan ƙasar Niger aka yi amfani da shi abin da za a hutu cikin akwatin zaɓe ba ta yiwuwa a jamhuriyar Niger a ce kamar yadda jam'iyyoyin siyasa suka kahu a cikin wannan ƙasar a ce wai mutum guda za a zuwa ya wuce zaɓen farko tun ba da ya zamanto ba kamar ana zarginsu da cewa ma ba su zo suka yi wani babban aiki ba na a zo a gani alal misali kamar in aka ɗauka wannan maginan mai da ake kira matasan mai da ake kira Soraz a yau ya take in aka ɗauka kuma wannan hanyar jirgin ƙasa shekaran da na karanta hanyar jirgin ƙasa da suka ce za su kawo tun daga jamhuriyar Benin har ta shigo Niger ita ma kankanta ta tsaya wato sun yi babban kuskure guda shine cewa inda kamar aka ce fannin noma da kiwo suka ba da ƙarfi gare shi da yau Niger sai da sai mutane su rika cewa alhamdulillah
sai dai wani jami'i na jam'iyyar PNDS tarayya wacce take mulkin kasar Alhaji Ibrahim Shitu ya kira tashar mu inda ya zanta da Abdul Aziz Adali Toro domin ya maida martani kan bayanan da farfesa na maiwaye cikin wannan shiri
abin da ya faru kwanakin baya na ji kun yi wata fira da shi farfesa Bube na Maiwa ya nuna ke babu demokrasi yanzu har ya nuna ke lokacin tanja Muhammadu ya yi yau demokrasiya a Niger to shi na nika son in tunatar da Bube na Maiwa a lokacin tan jama'an Modu har ya shi yayi saka mai wuya ma nan a hilin murya America na saka mai wuya yace babu wani lokaci ko ko babu wata ƙasa da aka keta demokrasiya ka wani Niger kuma kamar lokacin tanja shi da kanshi ya faɗi wannan in ya mance ni ban mance ba mu mun saurare shi na biyu yayi magana kuma abinda nika so in tunatar da Buzena Maiwa ya zo kwanakin baya a nan Niger yayi taron siyasa a Dogon Duti maganganun da yi da babu demokrasiya a Niger da yanzu ta kila yana kame dan yayi magana akan kabilan ai Niger akwai doka wadda ta hana kabilan amma yayi magana a siyasa a kabilan can a Dogon Duti inda babu demokrasiya da an kama shi na biyu yayi batun idan shugaban kasa zai wuce ya a nan Nyamai za a tattara hanyoyi ga gamu da yan kasuwa da yan da ma'aikata kowa na kuka da irin waɗannan da tare hanyoyin da ake ya kamata Buzena Maiwa shi faɗa muna a duniya kaf gaba ɗaya shi gwada muna ƙasa da shugaban kasa zai wuce aka babar mutane da hukume da circulation da cortege din shugaban kasa su a dukkan hanya ba wata ƙasa duniya wanda za a wuce da shugaban kasa zai wuce dole sai an tsaye da mutane kuma shugaban kasa shi wuce ba a Niger kawai an ka fara ba kuma ba yanzu da an ka fara ba lokacin shi shugaba Isa Muhammad Buze shi san da wannan na uku yayi magana akan siyasa a nan Niger bayan duk da ya kare kwanakin ba yayi magana akan wani farki wai akwai wani farki na a Niger suna ne kishin kasa da mata da yara su suna shiga wannan farki a yanzu mu ba mu san wani mata ba ko wani yara matasa shiga wannan farki kuma wannan farki yaushe da an kai yaushe na ci Buze Maiwa san wanda shiga wannan farki balantana sai can Senegal shi na ba da labari ko shi ne mai wannan kampani Buze Maiwa yana son siyasa yazo a Niger yayi siyasa yazo ga hidi da mai roki sai mu yi siyasa da shi wannan farki da suka zance wanda a shugaban farki ko wanda ya kirin farki nan sai an da ya tattallata shi a arewacin ma Niger har aka san shi kwanakin gana ai ba a wuce shekara ɗaya ko shekara biyu da rabi har ya rashi mutuna arewa na amma sai an da ya tattallatar da shi a arewacin Niger har aka san shi har ma ya san nuna muke mutanen arewa dan arewa ne ai da shi bai zama mutunan arewa ba ne saboda haka mu muna kira da Buzena Maiwa ni mun doke shi mutum mai ilimi ba mu azurta zai yi maganganu na saurayi ba ko shi ilimin da zaran saurayi ya shiga cikin ilimin sai shi ba amma abubuwan da suka faɗi yanzu sun saba ma abin da gaskiya ta tabbatar maganganun da duk suka faɗi yanzu na saurayi na babu wata magana ta gaskiya wadda Buzena Maiwa ka faɗi
masu aro ga wannan matashiya
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security
yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa
da kuma haka Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin Sulaiman mu ne Barma da kuma Kiba Hiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Shugaban Amurka Barack Obama ya zayyana hanyoyin da zai bi wajen dakile yawan kashe-kashe da bindigogi a kasar a yayin wani jawabi mai sosa rai da ya yi ga Amurkawa jiya Talata inda ya ce mutane na mutuwa kuma a kulle yomin kuma an kasa gabatar da hujjoji masu kan gado. Jiya Talata hukumomi sun zakulo gawarwakin yanci rani akalla 36 ciki har da yara da dama waɗanda ruwa ya ci su nesa da gabar Turkiya. Bayan da jiragen ruwan da ke dauke da su suka tuntsire sanadiyar tangadin teku yayin da suke kokarin isa tsibirin Lesbos na kasar Girka an dage tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Burundi da kungiyoyin adawa ba tare da fadin ranar da za a yi nan gaba ba wani sojin Amurka ya mutu sannan wasu biyu kuma sun samu raunuka jiya Talata yayin wata fafatawa a lardin Helmand na kasar Afghanistan
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga ango da amarya Musa Babangida Ayuba Laslim Budadin kuwa wato dadin majid sarkin dadin das da Rebecca Isiyaku gidan filu waɗanda aka daura wa aure makon jiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu alheri ke muku fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.